Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 105.2 a Jamhuriyar Niger. Haka ma a sauran tashoshin FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 7 ga watan Afrilu na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran aboka aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa kungiyar kare haƙin bil'adama na Amnesty International ta buƙaci a soke hukuncin kisa a Najeriya
mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba ba ƙasa biyu ba yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zacce hukuncin kisa an tarar laifi ya ragu sosai
ha kuma yau ne majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin yaƙi da cututtuka ta duniya taken na wannan shekaran shine faɗakarwa akan cutar shuga wato diabetes
shi ciwon suka yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne dan a samu sauki kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya
ha kuma bayan wannan muna dauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma fa duk wadannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Fafatawa tsakanin ƴan takara Hillary Clinton da Bernie Sanders masu neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka tana ƙara yin zafi inda ƴan takarar ke ci gaba da caccakar juna akan wanda yafi dacewa ya zama shugaban ƙasa. A jiya Laraba, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ta caccaki Senator Bernie Sanders akan wata hira da ya yi da jaridar New York Daily News a cikin makon nan, inda ya kasa bayyana yadda zai iya datsa manyan cibiyoyin kuɗi na Amurka don rage musu tasiri. Clinton ta faɗa wa jama'a a wata cibiyar samar da ayyuka ta Philadelphia cewa ba zaƙin baki kawai ake buƙata daga ɗan takara ba idan yana neman magana akan ajandarsa. A wani gangamin yaƙin neman zaɓe da shi ma ya yi a birnin na Philadelphia daga bisani, Sanders ya ce Clinton ba ta cancanci zama shugaban ƙasa ba, saboda dalilai masu ɗimbin yawa, ciki har da ƙuri'ar da ta jefa ta goyon bayan farmakin da aka kai a Iraki, wanda Amurka ta jagoranta a shekarar 2003, lokacin da take sanata mai wakiltar jihar New York. Da kuma goyon bayan da ta bada a baya ga yarjejeniyar kawar da shingayen cinikayya da kasashen waje. Ita kuma Clinton ta caccaki batun ƙuri'a da shi Sanders ɗin ya kada akan dokar samar da kariya ga masu ƙera bindigogi daga duk wata ta'asar da za a iya aikatawa da makaman da suka ƙera, kamar kisan gillar da aka yi ma yara 'yan makaranta a garin Newton da ke jihar Connecticut a shekarar 2012, da gidan talabijin na CBS ya tambayi Sanders ko baya ganin ya kamata ya ba iyayen ɗaliban da aka kashe a Newton haƙuri, sai ya ce Clinton ce ya kamata a ce ta ba iyalan waɗanda aka kashe a Iraki haƙuri.
Papa Roma Francis zai kai wata gajeruwar ziyara zuwa tsibirin Lesbon na ƙasar Girka a ranar 16 ga watan nan na Afrilu domin ganawa da 'yan gudun hijira da ke zaune a can. Fadar Vatican ta ce Papa Roma ya amince da takardar gayyata daga shugaban ɗarika Orthodox Patriarch Bartolome da kuma shugaban ƙasar Girka Bartolome da Archbishop na Anthem za su haɗu da Papa Roma a tsibirin na Lesbon. Ana ɗaukan wannan ziyara a zaman a ƙoƙarin janyo hankalin duniya ga ukubar da 'yan gudun hijira ke ciki, waɗanda akasarinsu ke ƙoƙarin tserewa daga yaƙi da talauci a ƙasar Siriya. Wannan ziyara ta Papa Roma ke shirin kaiwa yana zuwa ne a yayin da ƙungiyar tarayyar Turai take ƙoƙarin yin gyara ga shirinta na korar bakin haure domin mai gurbinsu da 'yan gudun hijira daga ƙasar Siriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ƴan tawayen Sudan ta kudu na neman a jinkirta bikin ƙaddamar da gwamnatin wucin gadin ƙasar don tawagar ƴan tawayen su ma su samu su isa Juba babban birnin ƙasar don aiwatar da wannan muhimmin matakin na samar da zaman lafiya. Ezekiel Lol Gothcook, sakataren da ke kula da harkokin wajen ɓangaren 'yan adawa na jam'iyyar SPLM, ya faɗa yau Alhamis cewa akwai wasu ƴan matsaloli da ba za su kyale shugaban ƴan tawayen Rick Machar ya isa birnin Juba ba gabanin rantsar da gwamnatin wucin gadin da za a yi ranar 14 ga watan nan na Afrilu. Ya ce Mr. Machar, mataimakin shugaban ƙasa na farko a sabuwar gwamnatin da za a kafa, ba zai isa Juba ba sai ranar 18 ga wannan watan. Mr. Godkuth ya faɗi cewa ƴan tawayen sun buƙaci hukumar sa ido ta JMEC da ke kula da aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin ƙasar wadda aka kulla a watan Agustan bara su jinkirta bikin. Bisa ga tsarin farko da hukumar ta JMEC ta samar, Machar zai isa Juba ranar 12 ga watan nan, zai kuma gada da shugaba Salva Kiir don tattauna batun faɗaɗawa da kuma rantsar da ƴan majalisar gwamnatin wucin gadin washegarin kafa gwamnatin. Ranar 14 ga wata ne ya kamata a rantsar da wannan gwamnatin wucin gadi da kuma naɗin ministoci.
Shugaban ƙasar Panama Juan Carlos Varela ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa wanda zai duba yadda ake gudanar da harkokin kudaden ƙasar sanadiyar tabargazan da aka bankado ta kudin da ake kira Panama, kundin da ake kira Panama. A wani takaitaccen jawabi da ya yi a gidan talabijin, shugaba Varela ya faɗa jiya Laraba cewa kwamitin zai kunshi ƙwararru daga cikin gida da kuma waje don su duba yadda ƙasar ke tafiyar da harkokin kudinta, su kuma ba da shawarwari akan matakan da za su ƙarfafa yin aiki da gaskiya a hukumomin kuɗaɗe. Shugaban ya ce ƙasarsa za ta ba sauran ƙasashe waɗannan shawarwarin don haɗa hannu wajen bunƙasa tafiyar da aikin cikin aminci ta fannin tattalin arziki. A halin da ake ciki kuma, Faransa ta sa Panama a jerin ƙasashen da ke jefa ayar tambaya a kansu saboda masu ɓoye ƙudurorinsu don gujewa haraji, kuma tana ƙoƙarin ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki su ma sun yi hakan.
Daga ƙarshe, shugaban hukumar ƙasashen Turai da ke ƙarƙashin tarayyar Turai, Jean-Claude Juncker, bai ji daɗin sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kaɗa a kan ƙulla yarjejeniyar kasuwanci tsakanin tarayyar Turai da Ukraine ba, amma mai magana da yawunsa ya ce Mr. Juncker na nan kan bakansa na bunƙasa dangantakar da ke tsakaninsu da Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu faro takun da batun neman cire dokar kisa a kundin mulkin Najeriya, kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ke ba da shawara. Ga Nasir Adamu El-Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The issue of whether to retain or to abolish the death penalty.
Batun bari ko soke hukuncin kisa wani abu ne da ke cikin tarihin al'adun al'umma, kuma hakan yana da dangantaka ne da dokokin ƙasa da za su iya ɗaukar hukunci mai tsanani ko mai sassauci. Wakilin gwamnatin Najeriya Mr. Sylvester Ebenezer ke magana a wajen taron gabatar da rahoton nazarin da hukumar 'yancin ɗan adam ta neman afuwa ta duniya, wato Amnesty International, ta gabatar mai buƙatar ƙasashen duniya su soke hukuncin kisa. Dama ai Najeriya ta daɗe ƙarƙashin mulkin soja da kayi za a yi maka. Shi yasa irin waɗannan matakan na hukunci mai tsanani ba za su zama abun mamaki ba. Amma tunda Najeriya ta faɗa mulkin farar hula, wannan mataki na rungumar sassauci ka iya samun nasara. Sylvester ya ci gaba da cewa an gano hukuncin kisa bai dakatar da laifukan da ake yanke wa hukuncin ba, inda ya cikata da tambayar:
We had armed robbery, death penalty. Did this stop armed robbery? No.
Shin yanke hukuncin kisa ga 'yan fashi da makami ya hana yin fashin? Ambasada Kawo Ibrahim shine daraktan Amnesty a Najeriya.
Mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba, ba ƙasa biyu ba, yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zance hukuncin kisa, an tarar laifi ya ragu sosai. Da a Najeriya sanda ake harbe 'yan fashi, su ma haka suka soma suna harbe mutane. Yanzu in aka koma kuma aka ce duk wanda yake ya saci wani za a kashe shi, tana yiwa su ma su ce duk wanda suka sata ko ma wanda ya gansu suna sacin jama'a su ma su kashe shi.
Wannan taron dai bai tashi ba sai da wani mutum mai Thank God Abos ya tashi yayi bayanin wata kotu a Kaduna ta yanke masa hukuncin kisa kan zargin fashi da makami, inda bayan shekara 7 ya samu afuwa daga sanya bakin kungiyoyin kare haƙoƙin bani adama.
Because when police arrest a criminal, nobody will say commit offense until police use duress. In that case, somebody who did commit offense don't want to die will say oga I do am.
Yawanci mutane kan amince da aikata laifi ne idan 'yan sanda suka kama su bayan gana musu azaba. Na ga yadda aka kashe mutane da dama a asirce, wasu ta hanyar ratayewa, kuma na yi imani a ko waɗanda ba su aikata laifin da aka zarge su ba. Ko ma dai ba ta hanyar hukuncin kisan ba, 'yan ta'adda kusan kullum sukan kashe mutane da ba su yi laifin komai ba a Najeriya. Wani lokacin sai ka ji jami'ai sun kama madugun yanka mutane yankan rago, da hakan ke nuna tsantsar rashin imani da muguntar mugun iri a tsakanin ƴan Adam. Shin kiran wannan ahuwa zai shafi irin waɗannan mutanen? Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alƙali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da taka riga ta yi aji. Eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa.
To Allah ya kyauta, sai kuma batun yaƙi da cutar suga, wato diabetes. Yau ne hukumar lafiya a duniya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da cutar suga. Ga rahoton da Babangida Jibrin ya haɗa mana akan wannan cutar.
Wani kiyasi da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta fitar ya nuna cewa akwai mutane miliyan 346 da ke ɗauke da wannan cuta ta suga a faɗin duniya, kuma ko a shekara ta 2004 mutane miliyan 3.4 ne suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta, adadin da kuma hukumar ta lafiya ta ce zai iya ninkawa kafin nan da shekara ta 2030. Abin ma fargaba kamar yadda kungiyar masu dauke da wannan cuta ta duniya ta fitar shine yadda kananan yara 'yan ƙasa da shekaru 15 da yawansu ya kai 70,000 ke kamuwa da nau'in farko na wannan cuta ta suga a duk shekara. To ko ina mafita game da wannan cuta? Tambayar kenan da ne wa likita Salu Ibrahim, wani likitan haɗa magunguna a Najeriya.
A yanzu duniyar kimiyya ta magunguna na Bature, shi ciwon scab, yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne dan a samu sauki kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya, amma akan samu sauki, wato abinda ake cewa management, a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta hallaka ko kuma ta nakasa wanda yake dauke da wannan cuta.
To ko wani hali masu dauke da wannan cuta ke ciki bisa alakari da tsadan magungunan jinyan wannan cuta? Malam Hamis Kwani mai dauke da cutar suga ne a Najeriya.
Ni dai yanzu a kalaba kasar ruwa shekara 18 kenan ke fama da wannan lalura. Na farko kaga yana taba ainihin mazakutan da namiji, sai ka ji baka da karfi dai kenan. Na biyun sa kuma rauni, in ka ji rauni ya kasa warkewa da wuri. Raunin za ka dan ji ya samu kamar mutum mai lafiya ya kwana biyu uku kaga ya warke, kai sai ka dauki mai da ciwon diabetes sai ya dauki kusan ma wata guda yana fama da lalurar nan. In ba a yi sa'a ba kafa, musamman ma a kafa ko a dan yatsa, to kafa sai a yanke ta ko a yanke dan yatsa. Yana haifar da hawan jini. To na ukun sa kaman yana taba ido, idan yanzu ma ka gani ido na gaba ɗayan sa ya samu yana, ina ta faman zuwa asibiti.
Sai dai kuma bisa la'akari da yadda wannan cuta ke ci gaba da karuwa a tsakanin al'umma, manya da ƙanana, na sake tambayar likita ko ana gadon sa ko kuma baza shi kamar yadda yake a tsakanin wasu cutuka da ake da su?
To shi wannan ciwo na sukari yana da nau'i na gado. Wasu sukan gaje shi daga iyaye ko kakanni, sai dai shi ba a ɗauka shi kamar yadda ake ɗauka wasu cututtuka da suka shafi bil'adama. Amma akan gaje shi, gado yana cikin abubuwan da sukan sanya shi. Sannan kuma cin abinci da rashin motsa jiki yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa shi.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To Allah ya ƙara karewa. Daga batun kiwon lafiya sai kuma mun tsallaka makwabcin Najeriya, wato Jamhuriyar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta gano ma'aikatan boji har sama da 15,000. Ga Muhammad Awal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta gano waɗansu ma'aikata na boge sama da 15,000 waɗanda gwamnatin ƙasar take biyan albashinsu babu gaira babu dalili. Kan haka ne magatakardan hukumar ma'aikatan ministan kwadago na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, François Ondua, ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke fadan ƙasar Yaounde. Ya ce ba za ya sake yarda da waɗansu ma'aikata marasa tushe babalantana makama, domin akwai waɗanda suka rasu tun shekaru aru-aru ko kuma waɗanda suka tsallake ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suna ƙasashen ƙetare, amma ana ci gaba da biyan su albashin su. Ga abin da magatakardan yake faɗa a yayin da yake yi mana jawabi. Yace yanzu duk wanda bai ga sunansa a kundin biyan albashi ba sai ya je wajen shugaban sa domin ya bashi bayani. Kana ya sake cewa wannan lamari ya yi faruwa ne a ɓangaren karkara, domin a nan ne gwamnati ba ta sanya idanu sosai. Kuma ya ce yanzu duk wanda aka cafka yana irin wannan badakala zai fuskanci fushin gwamnati. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama.
Noma da lahar yanzu dai ana tare da sashen Hausan na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna agogo ce karfe 11 na safe da minti 15. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Umar Sani Audi ya yi tambayoyi, to amma Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC bai samu damar bashi amsa akan batun sace musu dabbobi ba saboda kurewar lokaci. Saboda haka ga Alhaji Mai Malabu ne nan da amsa.
Shi mai tambaya idan yana lura da abin da yake faruwa musamman yanzu, matakai da aka ɗauka na tsaro musamman ma akan wannan jihohi da ya ambata kama daga Kaduna, Katsina, Zamfara da ya kai Sokoto da Kebbi, an ɗauki matakai ƙwarai. Kamar yadda nake bayani yanzu, ni na san cewar waɗannan jihohi da wannan abin ya haddaba, wannan abin da ake na sace-sace ya ragu, musamman ma abubuwa da yake faruwa a Kano da Kaduna, inda ake kama wayannan barayin a kwace makamansu a kwace shanuke. To wannan duka abubuwa sakaci ne na wancan gwamnati na halin ko hukula da aka nuna, kuma ana ga kamar wasu mutane ne suke kashe kansu kuma babu dalilin da gwamnati za ta yi wani abu a kai. To yanzu ne aka ga cewar waɗannan abubuwa ma ga matakai zahiri, duk wanda yake wannan jihohin yana ganin akwai matakai na zahiri da gwamnoni da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya sun ɗauki matakai wanda kuma ya dace da halin da ake ciki a wannan jihohin. Kuma insha Allah nan ba da daɗe abu, wannan abubuwa duka za su zama tarihi, saboda duka idan shi mugun mutum baya samun ɗaurin gindi na mugun mutum kuma shi ne a kyale shi a halin kowane kula na shugabanni wanda ya kamata su ɗauki matakai ya yi abin da ya ga dama, shi ne ɗaurin gindin munafiki ko kuma azzalimi. To tun da kasu wannan gwamnati ne da ba ruwanta da zalunci ko na bindiga ne ko na bayro ne, waɗannan su da suka sa kansu cikin da, to ina gani kamar su makarshensu ya zo nan ba da daɗewa ba. Insha Allah waɗannan abubuwa za su zama tarihi.
To Allah ya sa a dace. Bari mu koma Abuja. Abuja gare ku.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Musa Kekereri, mukarmar hukumar Sumaila daga Abuja, memba kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Ina yi wa bako fatan alkhairi, ke ma hajiya ne muke fatan alkhairi.
To mun gode.
Ina da tambaya guda biyu ne akan gwamnatin talaka, gwamnatin al'umma, gwamnatin jam'iyyar APC. Tambaya ta ta farko shi ne, kamar yadda daga lokacin mulkin Goodluck Jonathan, wanda ɗan talaka ɗan Najeriya a duk inda yake a faɗin ƙasar nan yana cikin tashin hankali, babu dare babu rana, tashin bama-bamai ta ko'ina. To shi ne nake so na yi wa bako tambaya a kan shin akwai wani lakani ne da Alhaji Muhammadu Buhari yake da shi aka kawo ƙarshen wannan al'amari, koko a'a an samu sakaci ne daga ita wannan tsohuwar gwamnati da ta gabata. Sannan tambayata ta biyu shi ne, ina so na yi tambaya a kan tun daga lokacin mulkin Olusegun Obasanjo ake gaya wa 'yan Najeriya cewar ana karɓowa kuɗi daga iyalan murgayi Muhammadu Sani Abacha. To shi ne har izuwa yau ɗin nan ana karɓowa wannan kuɗaɗe, har Allah ya kawo mu wannan lokaci na Alhaji Muhammadu Buhari da wasu kasashe ma suke suka yi alkawarin cewa za su dawo da irin waɗannan kuɗaɗe. Shin waɗannan kuɗaɗe an yi wa Talakan Najeriya tanadin wani al'amari da za a yi masa da shi ne ko ku a'a? Akwai wani account da aka buɗe masa wannan kuɗi da ake karɓa, wani account ne aka buɗe a ƙasar nan wanda sai sun gama taruwa za a sanarwa da 'yan Najeriya?
Yawwa malam, duka tambayoyin nan naka ya riga ya bada ansa. Idan ka saurari filin nan za ka ji ansa. In kana da wata tambaya to in kuma baka da shi ka ba mutum na kusa da kai.
Da na kusa da ni.
Yawwa, ya hakuri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Yawwa Hajiya Jummai, barka da warhaka.
Barka. Me
magana Yakubu Yobe daga Mobi Kusani, karamar hukumar Fika, jihar Yobe, Najeriya. Wanda aka fi sani da mai babaji mai dalan jigawan Bodori, tsohon ma'ajin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban ƙasa. Ina da jerin tambayoyi guda biyu wanda ina fatan Allah ya sa babban bako ya samu lokaci na amsa min wannan tambayoyi nawa. Tambayata ta farko Hajiya ita ce, ina so in yi tambaya ga babban bako ne akan ire-iren abubuwan da suke faruwa ga shugabanninmu ko kuma in ce ga 'yan siyasar ƙasarmu, musamman kamar irin ta ɓangaren juye-juyen sauya sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Sai ki ga mutum yana wancan jam'iyyar, yana fafutukan neman wani abu a wancan fatin, amma bai samu nasara ba. To da zaran ya dawo wata jam'iyya, sai ki ga an karɓe shi, an karrama shi hannu biyu. Tambayata ta gaba Hajiya shi ne, ina so babban bako ya amsa ni, shin ita jam'iyya tana da furini ne na ta dakatar da wani daga karamar, daga matakin rumfar zaɓe ko kuma matakin karamar hukuma ko matakin jiha, tana da hurumin ta dakatar da mutum ne kamar yadda aka dakatar da mutane 11 a jihata ta Yobe dangane da an same su da hannu wajen yin antifati sun zaɓi wata jam'iyya. Jam'iyya sai ta dakatar da su. To daga baya sai aka ba da sanarwar cewa jam'iyya daga sama ta mayar da su. To shine nake so babban bako ya min ƙarin bayani akan wannan.
To wani yayi tambaya fa game da batun dakatar da game da batun jam'iyya din nan. Alhaji Mai yayi bayani dalla-dalla akan yadda uwar jam'iyya ba za ta sa baki a ƙaramin hukuma ko jiha ba sai in abin ya zo gare su. Saboda haka yayi bayani game da wannan. Kana da wata
tambaya? To alhamdulillah, tambaya ta ta gaba dangane da irin korafe-korafen da jam'iyyun adawa suke yi, ni wani abu ne jam'iyyar APC ta tanadar matalakan ƙasar nan?
Malam, wannan ma ya ba da ansa. Ka ba wani na kusan na mutum na gaba.
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum. Mai magana Buhari Musa Kumar, mataimakin shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar muryar ma'abota kafafen labarai da cigaban ƙasa, ina kira daga Abuja. Ina yawa babban bako barka da zuwa, kuma ina maka fatan alkhairi. Tambayata ta farko ita ce, a lokacin da mai girma shugaban ƙasa Jalal Muhammadu Buhari yake yakin neman zaɓe, akwai ƙungiyar da take mara masa baya ta BSO ɗin nan, wadda hatta katin zaɓe tana katin da ake taimakawa 200 har zuwa 10,000 ɗin nan, ta nan ne aka siya. Kuma duk wasu ƙungiyoyi ta nan ne suke rijista da su waɗanda suke marawa shugaban ƙasa takararsa baya. Sannan a lokacin da suke ake yin wannan rijista da sauran ƙungiyoyi, suna kiran ƙungiyoyi da suke rijista da su ɗin nan, ana yin mitin da su, kuma sun ɗauka wa mutane alƙawari da dama kan cewa in Allah ya sa a kafa wannan gwamnati za su dinga kiran waɗannan ƙungiyoyi, ana tattauna matsalolin ƙasa, kuma ana zuwa ana miƙa su ga shugaban ƙasa domin a ba da shawara yadda za a rage waɗansu abubuwa. To zuwa yanzu dai wannan ƙungiya, tunda Allah ya sa aka ci zaɓe, har yanzu ba su ƙara kiran koda wata ƙungiya a ƙasar nan ba. To shin ina ne makomar wannan batu yake? Tambayata ta farko kenan. Tambayata ta biyu shine, akwai wani mataki da jam'iyyar APC ta ɗauka, kuma ina ganin sauran jam'iyyun ma haka ne. Za a ganin cewa gwamna a jiha shi ne jagoran jam'iyya, kuma sau da yawa za a ga waɗansu gwamnonin da muke da su a yanzu haka wasu guguwa ce ta canji kawai ta kawo su. To tambaya na a nan shi ne, za a ga waɗansu gwamnonin ba su
ƙarfi da yaji ko ta halin kaka ko da akwai wanda ifi su cancanta sai an bai tikitin takarar nan tambaya na kenan guda biyu hajja
to ni ban san abin da Alhaji Mai zai gaya maka ba dan ni ina ganin kamar duk wannan tambayoyin an ansa ba sai dai wannan kungiyoyi a
na ga tambayar sa musamman ma akan maganar cancanta da takara kamar yadda ya tambaya jam'iyyar APC tana da tsare-tsare kuma idan bai manta ba shi mai tambaya jam'iyyar APC ina mai tabbatar mar cewa da farko makaida aka bi kuma yanzu makaida za a bi ko kuma kowane lokaci makaida za a bi jam'iyyar APC tana da ka'idodinta kuma wannan ka'idodin da ake bi kuma insha Allah ita za a bi babu wani maganan cewar wani bai cancanta ba ya zama gwamna ko kuma za a ko wani ana maza mata za a daura shi akan mutane idan lokaci ya zo wannan ina tabbatar maka babu wani abu kamar wannan da zai faru insha Allah kamar yadda ka sani wancan karon duk da kake yadda kake tunanin wani bai cancanta ba din zabe ya ci
abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau to amma muna sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage
to madalla yanzu kuma mun zo ga rawayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna
sakon farko ta fito ne daga Yahuza sahabi dan didikamba kace assalamu alaikum muryan amurka don Allah ku bani dama in yi cigiyar sanatar mu na kibri ta arewa wato Yahaya Abdullahi shin sanatar al'ummar kibri ta arewa kake wakilta ko ku ta Abuja babu kai babu labarinka haba sanata kar ka manta da alƙawarin da kai wa jama'a yau ce ranar da majalisar dinkin duniya ta ware don tunawa da masu cutar suga ina fata jami'an kiwon lafiya za su ƙara azama don wayar da kan al'umma akan matakin kariya da jama'a za su ɗauka don kare kansu daga kamuwa daga cutar sako daga Shamsu Habibu Azare kasancewa yau ce ranar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ware don faɗakar da jama'a akan cutar suga muna fata hukumomin kiwon lafiya a Najeriya za su taka rawar gani domin aiwatar da hakan sako daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako da kashe sai ta fito daga malam Angu malamin makaranta da Sani mai langilangi yawuri kuka ce fitowa da sabuwar hanyar da gwamnatin jihar Kaduna ke son yi na karban haraji a hannun masu ƙananan sana'o'i hakan yayi daidai don hakan ne shi zai bata dama ta sauke nauyin da ta dauka
to yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe amma wannan karin labarai amma a takaice
fafatawa tsakanin yan takara Hillary Clinton da Bernie Sanders masu neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka tana ƙara yin zafi inda yan takarai ke ci gaba da caccakar juna Papa Roma Francis zai kai wata gajeruwar ziyara zuwa tsibirin Lesbos na kasar Girka a ranar 16 ga watan nan. Yan tawayen Sudan ta Kudu na neman a jinkirta bikin kaddamar da gwamnatin wucin gadi domin kasar wato domin yan tawagar yan tawayen su ma su samu su isa Juba babban birnin kasar.
To madalla. Dr. Katulla Barumo kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima mu saki dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Maryam da ta taimaka mani da muka gabatar da shirin da Julie Creation wata bada umarni da engineer Skip ni Lana Ibrahim yake cewa sai an jima mu saki dawo muku amma kafin nan ga Jamila da Halima da za su gabatar da shirin yau da gobe.